Daga muryar Amurka a Washington DC. Mai sauraro yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, sarauniya da kuma niya FM. Ko kuma kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voahausa.com. Masu gabatarwa kamar kullum.
Maryam Bashir Bugaje. Safina Tsada Sodengi.
Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
A yau Laraba 29 ga watan Maris na shekarar 2017, kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari.
Awan igiya a filayen da muke ginawa na ɗaya daga cikin abin da ke kawo mana matsaloli. Ko akwai abin yi akan haka?
Kusan miliyan 13 da muke rayuwa a Kano, ana cewar fadin jihar Kano gaba ɗaya ta kusan ana maganar 773. Shin kasan nan tamu, shin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa? Kaga ai ba haihuwa take ba, kusan ma kullun rabuwa take. Saboda mu karuwa muke, mu daina wannan tafiya ta ci barkatai, musamman mu alkita mahallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan 13, wata rana sai ka ji ta zama miliyan 20, wata rana 50, wata rana ma ka ji miliyan 100.
Dan iya mafa ya tofa albarkacin bakinsa a game da magana alkinta muhalli ko kuma filayen da muke gine-gine ko noma a kansu. Za kuma mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana a tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter.
To bari mu ji abin da dan iya ya fada wa amininsa Isa Lawal Ikara game da maganar alkinta muhalli da kuma fadin kasar da muke da ita.
Yau jugum na iske dan iya zauna a wani dandali, nace dan uwa anya kuwa baka cikin wani hali? Yace tunani kawai nake na ikara game da harkar damalmalewar muhalli. Yanzu kowane dan kasa ya samu dama ciki hadda dan kasuwar da bai da wani jali, sai kawai kaga ya nemi filin gina gida babu tsari ko fasali, yayi ta jagwalgwal ginin babu wani tsari, shi dai kawai yaga ya jera tubali. Idan ka ce kuma ya kamata a dinga gina gidaje bisa tsari, sai ka ji an ce kai kan baka da tattali. Haka nan idan ka ce rashin gini kan tsari kan jefa rayuwa cikin jidali, sai ka ji irin mutanen da ke waɗannan gidaje ba tsari na cewa kai dai kan baka da tawakkali. Shine fa ka ganni jigum ina ta tunanin shin anya kuwa mutanen mu sukan saka sikelin auna ayyukansu bisa hankali? Nace dan iya yau kam ka zo mana da magana babba, saboda maganar muhalli ta wuce a rinka yin ta kamar harkar a caba. Dan kasancin ko san muhalli kan taimaka wajen yada cututtuka masu guba, sannan yakan jefa rayuwar mutane cikin ja'iba da fargaba. Dan kuwa ambaliya da gobara ka iya tashi a kowane lokaci ba tare da an sani ba, musamman ma ganin yadda mutanen mu ke gine-gine a hargitsa ba tare da la'akari da koda haƙƙin makwabci ba. Babu mugudanin ruwa ko guraren zubar da sharar da za a nuna al umar nan na kan turba. Shi yasa ma nake ganin idan dai har al'umar mu na san ci gaba, to ya zama wajibi sai sun sauya salon saka gine-ginen da aka saba yi ba bisa ka'ida ba. Dan kuwa naji Hausawa sun ce ita Juma'a mai kyau akan fara ganin alamun ta ne tun daga Laraba. Dan yace na ikar ai kamata ma yi a ce an wuce matsalar cunkoson muhalli a wannan karni, musamman ma dai ganin wayewar mutanen wannan zamani. Amma a abin damuwar da ke yawan jefa ni cikin tunani shine har yanzu fa ana gina gidajen awon igiya a wasu anguwanni kuma ba wai ma kawai a yankin karkara kadai ba har da birni saboda haka dai akwai bukatar mabiya da su kansu shugabanni su hada karfi da karfe game da wannan sha'ani albashi a samu a tsame rayuwar al'umma daga tsunduma cikin tsanani don kuwa duk lokacin da iftila'i ya afkawa irin waɗannan unguwanni da ke da cinkoso abin kan yi muni kaga ko wannan ai babu dadi ko da kankani
haka yake to kin ji dai fa dan yayin da ya tafa wa eh to sai ai mu je kawai mu je abin da yake gaba ko kuwa
eh
kin san a makon da ya gabata mun yi magana akan yadda abubuwa suke tafiya da kuma yadda akai maganan taron nan na majalisar dinkin duniya to yanzu kafin mu je ga duk abubuwan da aka faɗa bari mu je ga abin da muke da shi yau domin mun tambaye su a shafin mu na Facebook da Twitter cewa me suke gani game da yadda za a tattala arziki ko kuma hada kasar da muke da ita da kuma arziki ga abin da suka ce
Sakon farko daga Sabiu Usman Makurna yace yau da gobe kenan ai wannan abu mai sauki ne kuma mai wahala amma muddin idan zamu rika tsara gida kamar yadda ya kamata ɗan daidai kuma a jere to tabbas ba zamu ga karancin fili ba amma akasin haka sai kaga mutane suna cewa filin ya musu kadan ku tashi lafiya masu shirin yau da gobe sai Muhammad Dan Budam Shani yace assalam to a gaskiya ni a gani na ba wani hanya da za a bi wajen samun kyakkyawan yanayin filin gida dan yanzu ba da gida ake yi ba abin sawa bakin salati ake nema sai Sabiu Musa Isa yace salam ta hanyar tsara filayen da muke da su a fitar da layuka da filayen wasanni da makarantu da asibitai da sauran abubuwan more rayuwa da shuka bishiyu Sai baba gana Ibrahim Zangon Daura yace hakika yau da gobe kun yi hangen nesa game da abin da ke ciwo al'umma to a ƙarya domin wallahi a wani gidan sai ka tarar da mutane sama da 20 a wani dan karamin ɗakin da bai kai taku 25 ba don haka akwai buƙatar hukumomin da ke kula da tsarin inganta birane da gine-gine ta hada hannu da takwaranta ta duniya wajen ganin an samar da mafita mu kuma ƴan ƙasa sai mu bada cikakken haɗin kai wajen ganin an cimma nasara
sai Muhammadu dan Dattijo yace yau da gobe ikon Allah Gaskiya yau da gobe wannan maudu'i yana da matukar muhimmanci. Shawara ta anan ita ce, Ni ina ganin haƙi ne da ya rataya ga hukumar kula da tsara gine-gine da filaye, domin gaskiya yadda ake tsara gine-gine a halin yanzu abin ba kyau, wanda haka yake haddasa rugujewar gidaje a wasu lokuta, musamman a lokacin damina. Lallai ya zama wajibi hukumomi su tashi tsaye domin ganin tsarin gine-gine ya inganta domin samar da yanayin da ya dace.
Sai bada basi dan dumun muge Niger mai shayi Allah ya sa na faɗi sunan daidai yace salamu yau da gobe tabbas wannan matsala ta fi faruwa a yankunan mu na karkara yin gine-gine ba tsari ana bata filaye a banza Sai Hussein Alhaji Ali mai gishiri Rijau yace salamu yau da gobe ni a gani na wannan matsala tana buƙatar a yi mata taron dangi da mu talakawa da kuma gwamnati domin Hausawa na cewa kashin mahaukacin kare sai taro yau da gobe ku tashi lafiya
Sai Ukashi Abdulsalam Koko yace to ai wannan aikin gwamnati ne domin ita ce za ta tsara duk abin da ta ga dama a kasar ta to sai dai mu ma muna gudunmuwar da zamu iya bada wajen yadda zamu tsara gidajen mu ta yadda wuri kadan zai wadace mu
Sai Sumali Yusuf Ari yace yau da gobe hakika ya kamata mu rage handama da babakire wajen yin cinkoso a garuruwan mu domin lokacin zafi yana doso mu
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe komai da ruwanka tabbas kasa ba ta karuwa sai dai akwai karuwar jama'a kamar fari yin tsari mai kyau daga hukumar tsara birane ba tare da nuna son kai ba ko son zuciya ba ta haka ne kawai za a samu kyakkyawan yanayi da tsari mai kyau musamman fitar da hanyar ruwa da sauran filaye da fatan za ku tashi lafiya
Ashido Isiyaku yace yau da gobe tuni wannan tsari yayi nisa a birane inda ake da karancin fili ta kansa dole ayi tattalin fili ayi tsarin da yayi daidai da wannan filin tunda ba wadatar sa kamar a kauye wannan matsalar dai tana karkara amma ita ma tsadar fili ta fara canzawa mutane yin tattalin filaye a wannan lokacin da kudi yayi karanci a hannun mutane masu shirin matasa ku tashi lafiya
Sai Dauda Idris dan karai-karai yace yau da gobe kasa ba ta karuwa sannan mutane ba su dawoma dole ne wata rana ka mutu yaranka su ga da filayenka da gidajenka ganin yadda sanin kowa ne ita duniya kamar makaranta take idan ka gama naka wasu za su zo su fara daga inda ka gama
sai Abubakar Musa ɗan zuma yace tab a zamani yanzu kowa kanshi ya sani saboda san kai da yayi ma mutane yawa wajen gini ba sa bin ka'ida da kuma take haƙin mutane sai dai mu ce Allah ya kyauta
Sai Dauda Garba bin Affa Fatuskum tare da Minet Ibrahim suka ce salam filin yau da gobe mai sa amara amarya komai wai sai a ce yara ta yi akan gwamnati to su kuma masu unguwanni fa me yara ta yi akan su sai ka samu mai unguwa da gidaje sama da biyar a hannunsa amma wuya ya sayar da ɗaya ballantana ya baka idan ka shiga ciki balle ya baka ka shiga ciki ka zauna kuma ba sa sayar da filayen su alhali daukacin filayen wurin duk nasu ne a halin yanzu haka ko da haya kake a gidan wani idan ya ji kana gina naka to kafin ka kammala ginin zai kore ka a gidan bakin cikin shi ne dan kudaden da yake samu a hannunka zai rasa shi
Sai Abdullahi Yusuf yace salam yau da gobe za a iya yin hakan ta hanyar samar da dogayen gidaje a inda suka dace misali duk filin da kasar gurin ba za ta inganta ba wajen aikin gona to sai amfani da wajen dan yin gini musamman tsakanin manyan biranen mu wanda hakan zai ƙara samar da raguwar kararowar hamada
sai Yusuf Habila yace ina da kyau mu kula sosai musamman a lokacin da ake gine-gine kuma ya kamata gwamnati ta sa ido sosai sannan ta kafa doka mai ƙarfi
To idan kuma muka leka shafin mu na Twitter @baffa bajoga yace doka ya kamata a samar wacce za ta iyakance fadin gidajen domin tattalin filaye duba da yadda al'umma ke ƙara karuwa a kullum
sai daga ƙarshe at Hafizu Balarabe yace tabbas wannan batun dubawa ne amma dole sai gwamnati ta tashi tsaye ta sanya idanu a wajen yadda ake yanka filaye da sayar da su
to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni A makon jiya ne bankin duniya suka gudanar da taron su na shekara-shekara akan yadda za a fidda jama'ar duniya daga zafin talauci
wanda taken taron bana shine yadda za a alkinta doran kasa don yakar talauci
to haka kuma matasa dai sune kashin bayan al'umma suna cikin wadanda suka gabatar da makaloli ko kuma takarda game da alkinta filayen mu don yakar talauci kamar yadda Safina ta ambata inda wani matashi daga Kano ya halarci taron sannan kuma bayan an gama na ta tauna da shi a nan birnin Washington DC.
To assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Dawa muke tare.
To sunana Awal Magashi.
To Awal Magashi zaka iya gaya wa masu sauraron yau da gobe me ya kawo ka Amerika?
Na zo America Washington DC ne halatta wani makala da ake na World Bank wanda kasashe duka kasashen duniya suka kwatsan taro anan ake gabatar da makaloli kala-kala.
Misali me makasudin me ake son a cimma?
To abubuwa ne da yawan gaske amma dai makasudin taron shine ana ce mishi land and poverty wato filaye mahalli da kuma tasirin mahalli da kuma talauci kusan shine taken wannan makalolin da za a gabatar a takaici
to tunda gashi kai na ga matashi ne kuma a cikin wannan tafiya shin an hada shi dan matasa ne a dan manya ne a dan kowa da kowa abin yake
Eto gaskiya kusan in ce maka shakun dum ne amma shakun dum zai fi shafar matasa saboda kaga matasa in ka duba alƙaluma sun fi yawa al'umma kusan kuma su ne ake cewa yara manyan gobe su ne shugabannin gobe idan Allah ya kai mu so kusan abin ya fi shafar mu ne matasa
to ya zaka alakanta min wannan taro da ka zo da maganan mahalli da talauci musamman daga inda ka fito Kano na san akwai mutane masu dimbin yawa a jihar kowa ma akwai a cikin Kano ya zaka alakanta abin
gaskiya kusan karfin abin shine kusan abin da ya dade yana ci muntuwa kwarya ni ba Kano ne a Kano aka haife ni na girman rayuwata kullum sai ka ji ana cewa Kano ana ta irin molanka yi Kano ko da me ka zo an fika irin dai molanka dai haka wanda bai da wani tasiri to amma a zahiri magana ta gaskiya idan ka duba alƙaluman cewar mun fi kowa yawa a Najeriya dan ka duba alƙaluman da aka shekara 2006 ana cewar al'ummar jihar Kano mun kai miliyan 9 da wani abu to 2006 zuwa yanzu 2017 kusan shekara 11 kenan yanzu alƙaluman suna cewar mun kai miliyan 13 da wani abu alhamdulillah yawa alheri ne to sai mu duba ai me muke rayuwa shin a cikin ruwa muke rayuwa a sama ta bakwai muke rayuwa ko a ƙasa ai a ƙasa muke rayuwa to shin a ƙasan da muke rayuwa shine kai Allah ya ba mu filaye ne ba bakin tata so kaga kusan miliyan 13 da muke rayuwa a Kano ana ciwar fadin jihar Kano gaba ɗayan ta kusan ana maganar 7700 da kusan 73 so in ka duba shine filin da muke da iyakar boda din wurin da mutanen al'ummanin suke rayuwa akai shin kasan nan ta mu shin kullun haihuwa take kamar da kullun mu muke haihuwa kaga ai ba haihuwa take ba kusan ma kullun raguwa take saboda mu karuwa muke kuma bukatar da muke da shi akan mahallin karuwa yake so idan bamu tsaya mun makama tanadi da ya kamata mun nutsu mun yi karatun tanatsu mu daina wannan tafiya ta ci barkatai musamman mu alkita mahallin da Allah ya ba mu ciwar fa miliyan 13 wata rana sai ka ji ta zama miliyan 20 wata rana 50 wata rana maka ji miliyan 100 amma har yanzu fa wannan iya wannan 7700 fa yana ne yadda yake to wannan shine kusan makasudin takaddar makalar da zan gabatar shine to ya za mu tasarrufi mu alkinta wannan mahallin namu da zai zo ciwar zai wadaci miliyan 13 yau gobe kuma zai wadaci mutum misali 100
dole za a yi gidaje zan sai fili zaka sai fili zan yi gida zaka yi gida ka san dai ba za a ce wasu abu su a waje ba
ba zai yi ba
to alkanta mu mu
yawa so misali ka bara kana da iyalinka kana da bukatar mai bi gida daki uku kana da bukatar fili da zaka gina wannan ginin ni ma kazalika haka wancan ma haka kusan kowa haka to idan misali ko ne yana da bukatar misali fili marabai misali 100 fadi 100 da zan ce 100 square meters haka in gina kafa 100 da zan gina daki uku ni ma 100 wancan 200 wancan 300 haka so sai aka zo aka ce a maimakon haka wannan kafa 100 da muke bukata in ka samu kafa 100 guda daya sai ka zo ka gina gidaje hawa 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 sai ka gina gidaje 50 kana bukata
amma mutum 10 ne da suke so su gina gida
sai ka samu gida 10 ko gida 50 kowanne maimakon ya ware ya kafci filinsa ya gina wannan kowa kaga awan igiya can akwai wasu unguwanni a Kano sai ka dace musu wai cana
cana izo da yawa
kashi in kashi inda ka san an tashi kiyama al'umma nake ta bulbulwa ko ta ko ina so ya kamata gaskiya mu ga makan mu gaskiya mai makan mu fada ciwar fa rayuwar da akai a jiya da kuma muke yin ta yanzu lillahi wa rasuli ba irin ta ya kamata mu ma mu koma shi ƴaƴan mu da jikokin mu in Allah ya bamu ba a ce su ma haka za su ga wannan rayuwa so ya kamata mu duba mu gani dokokin Najeriya musamman shi kundin tsari na dokoki da yake regulating din harkar filaye gidaje land yawa misali land use act bi haramta bai hana jihohi su fito da tsari da za su gudanar da yadda suke so tsarin gidajen su ba in kaga dama akwai mun kira misali horizontal da vertical haka za ka gani a gegefe wasu kuma a tsaitsaye haka eh yawa so bi haramta ba yanda wani muka samu wani haramci aka ce kada mi wannan ba to amma in ka duba abin takeici zaga yawanci jihohin mu na Najeriya ba inda zaka je ka ce ka samu wata doka guda daya dokoki da suke regulating irin wannan tsare-tsare in ma kaga zaka gani hawa uku ba wai gine-gine ne babu hawa uku hudu ba to amma misali wani irin takadda na shi da ta mallaka kake da shi yawanci zaka ga kamar a ce tsari ne na lease agreement babu certificate so kowa zaga yana dan ji dare-dare irin wannan arrangement din kowa ya fi son ya samu filin sa ya je ta neman fafutukar sai ya samu lalle takaddar mallaka certificate of occupancy saboda wancan tsarin yanzu system din bi accommodating ka samu certificate of occupancy ba dai kenan sanan harkar kasuwanci zaga akwai masane masu kudi masu zuba hannun jari harkar real estate development investments haka zaka ga inda a ce muna da tsarin kamar yadda ake da su a kasashen da suka ci gaba zaka ga da yawa mutane za su zo su saka hannun jari a harkar zaka ga mutum zai samu wurin sa sai gine-gine wanda ya san cewa babu matsala yanayin dokoki da muke da shi ba za su samu katsalandar ya samu biyan bukata har ya samu riba ba so kusan
to barin dan ta dauke ka baya kadan
na'am
yawanci zaka ga kamar irin kasashen nan da suka ci gaba kamar yanzu a nan Amurka zaka ga kamar condominium saka condos da ake cewa ko suke cewa haka so zaka ga an yi gidaje kamar misali masu daki uku ko biyu ko wasu biyar wasu uku ma sai ka samu gidaje sun fi 200 a ciki kowa kuma zaka ga tayi kowa ma su yayi daban masu gidajen kowa daban siya zaka killace naka zan killace nawa wannan yiwo wannan didubniya a kasa wannan ya dake na sama irin wannan kuna tunanin yanayin dabi'unmu da dabi'ar mutanen turai da sauransu
eto in kana magana dabi'a so ka aje dabi'a daban shin muna da dokokin in akwai dokokin da muke da su misali da zan zuwa irin wannan tsarin irin su condominium din nan gidaje 100 ba wanda zai shiga haikin kowa to ai ka ba wai kai za a zo a gidajen 100 bane ba da ka kama ne da ka sani za ga wasu ma a cikin wannan wurin kusan kamar gari ne guda ba zan zo wannan ya toshe wurin wannan wurin fakin ba wurin wasannin yaran mu akwai makaranta muna da su akwai wasu ma har daga kasuwanci inda ake da asibiti da inda yara za su je su yi wasa da inda zaka je ka zuba shara amma ba kai in nazibu ta window na zan bude ma ko in jiho pure water in jiho kwallon mangoro ba shara ko in zubar ko kuma ko in zo in babbaka mata wuta ta ci ba su babu ba zuyu ba to irin wannan ta ci barkatan da muke yi a ji ya kamata gaskiya mai makan mu fada rayuwa ba za ta yi wa haka ba
bayan jin dadin rayuwa da tsari da kyan gari in an yi irin wannan abubuwan yana da wata nasaba ko wani tasiri da zai iya samar da ayyukan yi misali ga matasan akai haka
kwarai da gaskiya yawa yanzu misali ni kamar da kai makai misali kabara naji na dan yi dan fili na haka kafa 10-20 dan awon igiya na kai ma nan ka je ka samu awon igiyanka mun yi ramun kura daga kise yayanta kai ma haka wa zaka dauka yi maka aiki a gidanka to amma idan muka zo muka hadu muka yi makan mutsari kamfani nawa ne za su mura irin wannan arrangement din ka zo kana da gidaje guda 50 a guri daya akwai mai kula da shara akwai plumber akwai asibiti akwai wuta akwai gas akwai wai komai an yi centralizing din shi ba magana ka zo electrician wannan ya maka awon igiya wayarin wannan wuta shi kaza babu ba wannan yazo ya kunna generator shi hayaki nan ya dame ni wannan ba ka cutar da ni in cutar muna cutar da juna wanda magana ta gaskiya wannan ba ma tsari ne na musulunci ba
ga matasan da suke sauraron shirin yau da gobe
na'am
wata shawara zaka ba matasa musamman abubuwa masu alaka da irin waɗannan maganganun da kai
kalubale gare mu ƴan uwana matasa shine mu sani ciwar fa gaskiya iyayenmu da kakanninmu su sun yi rayuwarsu mu ma kazalika haka zamu zo mu zama iyaye da kakannin wasu idan har ba mu yi makanmu karatun tanisu ba mun yi abin da ya kamata mun ci mun ma irin rayuwar da aka yi da haka kai zamu zo mu ci gaba yin ta da ka duniya ta nisa duniya ta ci gaba ya kamata mu yi amfani da ilimin da Allah ya bamu da technology da ci gaba rayuwa da ta zo da shi mu ga ya zamu taimaka ma al'ummar ba zai yi ba kai shikenan mu ci gaba da rayuwar karazibi ba kai ba tsari in naga dama yau aure in tuttuɗo yara su zama mutane annoba ko ku a'a in yi ne ya riki amana da Allah dora mu akan su cin su tufatar da su tabiyyu su ilimin su yana kaina to kamar abin da ke cewar Bature yake cewa charity begins at home kafin ka samu matashi sai ka samu jariri sai ma ka haifi dan adam din ya zama jariri haka ne shi ya zama matashi har ya zama dan adam a gaso yanzu ne ka sani ka bara kes zaka ji anjar kamar kusan slight provocation zan ce maka da ka gance kes sai ka ji hayani sai ka ji makami kes sai kai ka ji an kashe mutum kuma shikenan kamar ko kamar kaza a kashe ni da kai duka ba za mu tsira daga wannan saboda al'ummar mu ne ba za mu ki al'ummar ba ba za mu ki mu dinga gaya ma kanmu gaskiya komai dacinta dole mu tsaya mu gyara ba wanda zai zo ya gyara mana dole ne za mu tashi mu gaya mu gama wannan rayuwar ta ci barkate din dole za mu canja ta insha Allah
to nagode sosai awwal magashi da ka samu mu tattauna da mu a cikin shirin yau da gobe
amin walan kabar ni ma nagode Allah saka da lare sai anjiwa
to haka
gaskiya kan magana
sai awwal yayi magana sosai
sosai yayi magana gaskiya sa a gane a gyara
amin to muna godiya awwal magashi
to kai tsaye ta waya muna tare da wani masanin muhalli Dahiru Salisu daga Najeriya dan jin yadda ya kamata a fuskanci lamarin
assalamu alaikum
wa alaikumus salam
to barka da warhaka malam Dahiru Salisu
assalamu alaikum barka da shigowa
wa alaikumus salam
ya mun gode da jimirin sauraron tattaunawa
alhamdulillah
to kaji dai magana da muke gaba ɗaya da farko kafin mu shiga zaka ga masu sauraro daga ina ka bullo
a to ni director ne a ma'aikata ta muhalli a nan Abuja saboda haka daga dan nake magana
to yayi daidai to kaga mun sara akan gaba kar ayi ba gwamnati kuma gashi ana magana akan muhalli
masha Allah
to Mallam Dahiru da farko me zaka dunkule kace kana da kaman minti 5 da zamu iya so mu ji bayanin da zaka yi mana Shin me zaka ce game da maganar muhalli, maganar alkin tashi, maganar cukudeddeniyar awan igiya, maganar
yanayi,
maganar zaizayar kasa? Kila cikin minti biyar ka iya dan dunkule mana ita muji.
To insha Allah bari mu gokarta. Wato ita muhalli, rayuwa ta dan adam ba yadda za a iya inganta ba tare da mun inganta muhalli ba. Kuma muhallin nan so da yawa shi dan adam shi da kanshi shi yake gurbatar da ita, sannan kuma ta zama masa jidali. So da yawa kamar maganan awal, son zuciya wadda ba wai ya ta'allaka bane akan gwamnati kadai, but akan dukkan kusan jama'a, kuma ba wai a birnin Kano ba kawai, kusan kowane fanni na Najeriya ana samun waɗannan abubuwan suna faruwa. Na farko, dokoki kama Najeriya ba wai an rasa dokokin nan bane, suna nan. Akwai doka na taswiran birane da kuma yanayin yadda ya kamata a gudanar da harkoki na filaye a karkara. Amma shin ana aiki da su, ko kuma akwai waɗanda suke bi ta bayan fage domin a karya waɗannan dokoki sannan a kasa aiki da su? Kamar a nan birnin tarayya na Abuja, doka ne na maganan filaye da gine-gine cewa koda an baka fili ko mai girman filin nan, ya kamata ginin da za ka yi kada ya wuce kashi 40 daga cikin kashi 100. Sauran da ya rage kashi 60 din nan, ya kamata ka dasa bishiyoyi ne da ciyawi da fure, domin ka samu ka inganta yanayin wannan wuri, ka kawata ainihin gidan nan, sannan ka rage zafin dumaman yanayi. To amma sai ka ga su waɗanda aka ba su amanan kula da waɗanda ba za ba aiki da shi. Kuma mutane, domin yawan jama'a kamar yadda shi awal ya bayyana, za ka ga maimakon mutum ya amfani da kashi 40 din nan kawai ya yi gini, sai ga yana son ya sami takuna fiye da yadda aka tsara da farko, kaga ana duriya ko kuma ana kaucewa ainihin waɗannan dokoki. Na biyu, akwai kuma maganan tsara yadda za a yi gine-gine domin gujewa matsaloli irin na su ambaliyan ruwa da maganan gobara da kuma gurɓatacewar ita muhalli. Akwai a kowane birni ko ƙauye an san ga magudanan ruwa, an san nan kusa yake da gudurdufi, nan an san tudu ne, nan kuma an san ko rairayi ne, koko nan akwai marmara ko duwatsu. Duka waɗannan Allah ya halicce su ne da kowannen su yana da amfani da zai wa ɗan adam. Amma sai ka ga nan inda ruwa ya fi kwanciya, koko ya zama hanyar ruwa, idan an yi ruwan sama yana bi ya bi magudanan ruwa, sannan ya gangara ya je har ya je rafi, sannan ya karike a nan teku. Nan ne kuma za ka ga mutane sun mai da shi ko wurin zub da shara, ko kuma a yi gine-gine ba tsari. To duk lokacin da ruwa ita kuwa shi ruwa komai yake gaban shi, a bizin Allah ya ba ruwa wannan karfin, kuma zai iya ture waɗannan. Wannan yana kawo matsaloli da yawa kamar yadda muke gani yanzu.
To daga ƙarshe, saboda lokaci ɗin ya tafi, wanne magana ko kuma shawara kake da shi ga mutanen gari da ku kanku gwamnati?
To na farko, mutum ya ji tsoron Allah, domin idan kana ma'aikacin gwamnati, amana aka baka. Saboda haka ka aje son zuciya, ka yi kari daidai gwargwado, ka tabbatar da dokokin nan da aka riga aka tsara ka yi kokarin kare su, an yi aiki da su bisa bilillah. Na biyu, dukkan ɗan adam kokarinsa shi ne shi idan zai rayu ya tabbatar rayuwar nan ba bai kawo illa ba ga sauran 'yan uwansa da kuma ga muhalli ma gaba daya. Domin kaga maganan sare itatuwa da ake tsaye din nan da ke jawo dimaman yanayi abu ne wadda yake kara duba mu wuri da ka samu kututtuka su karau da sauran
su
haka kowa
mun gode sosai director Salisu
mun gode ka da
sai wani lokaci za mu sake lalluba kayan Allah ya su yanzu kan duka madadin
Maryam Bashir Bagaji
da Safinat Sodangi
sai Julie Leather Gresham ita ce wadda ta bada umarnin shirin da engineer mu Neo Pascal Valerius sai ni Usman Ahmad Kabara madadin Abdulaziz Adili Toro da Salaman da suka yi kokarin kawo muku Facebook live muke cewa mu zama lafiya a nan Washington DC sai wani Allah kan mu gode yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta